gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu a koda yaushe ake bukata a sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Inda a yau ma 10 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan ciwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression.
Shi wannan ko babu abu zai bata maka rai sai kai ta jin ba dadi zuciyarka ba dadi zuciyarka ba dadi akalla kai sati biyu a jere a jere kana ji shine zaka ce sadness kenan persistent ko yaushe safa rana dare haka kake ji.
Madalla yau zamu tattauna ne akan wannan ciwon ganin yadda mutane da yawa ba su san alamomin wannan ciwon ba sannan kuma mutane da yawa suna dauke da wannan ciwon kuma amma ba su sani ba dan haka ne zamu tuntubi Dr. Asmawa Abba Garko likitan kwakwalwa daga asibitin koyarwa na Aminu Kano sannan kuma zamu tuntubi wani malamin addinin Islama domin mu ji domin mutane suna alakanta wannan ciwo cewa idan kai musulmi ne bai kamata a ce kana da wannan ciwon ba.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shin ko kun san alamomin da ke tattare da ciwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga kinin Nusani Yunsari inda yake cewa salam yau da gobe. Hakika ciwon damuwa wanda ake kira da depression a turanci yana da matukar hatsari ga rayuwar dan adam. Fatan mu shine Allah ya kare mu daga wannan ciwo. Amin.
Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Kamad Gama Jibrin inda yace a wallahi yau da gobe sai Allah sai mun ji daga gare ku muna jin dadin kasancewa tare da ku. Fatar alkhairi ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na VOA.
To mun gode. Sai Abubakar ya kanaji Bauchi inda yake cewa salam, to ni dai zan iya cewa ban san waɗannan alamomi ba na cutar damuwa, amma dai zan kasance tare da ku ta radio daga ƙarshe ina yi wa aboki na Gali Siraja Faki fatan alkhairi.
To amsan mu na gaba kuma ya fito daga wurin Muhammad Sadi MD dan Hausa Baturiya inda yace salam yau da gobe ikon Allah. Mu kan zamu iya cewa ba mu san komai ba kan wannan cuta ta damuwa sai dai mu ji daga bakin masana domin sanin me ke kawo hakan kuma menene mafita.
Sai Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce salam masu gabatar da yau da gobe zamu kasa kunne mu ji karin bayani da likitoci za su yi.
Sai kuma amsa daga wurin Iliyasu Abubakar Potiskum inda yace salam yau da gobe. To kamar ni kan ban san komai game da wannan cuta ba. Sai dai mai addu'a waɗanda suke fama da wannan cuta mu ce Allah ya kawo musu sauki.
Sai Nafisa A Nasir da Sumayya A Nasir da Hadiza M Lawal daga Kurna Kano inda suka ce Allah ya kawo ƙarshen ciwon damuwa da ya addabi bil'adama a doran ƙasa, amma yana da kyau mu dauka matakin kare kanmu daga damuwa.
To sai kuma amsa daga wurin Aliyu Usman taka lafiya inda yace yau da gobe ina yi muku fatan alkhairi, amma muna jiran amsar wannan tambaya mai matukar mahimmanci daga bakin likitan da za ku gayyato mana domin ya ilmantar da mu akan wannan cuta.
Sai sakon ƙarshe a yau inda ya fito daga Abubakar Abdullahi Mai Gwandu daga jihar Kebbi inda yake cewa yau da gobe kenan to mu dai zamu kasance da ku dan jin bayani daga bakin masana akan wannan cutar da kuma samun shawarwari akan yadda zamu kare kawunan mu daga gareta
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku
madalla bari mu je ga Dr. Asma'u Abbagarko likitan kwakwalwa daga Aminu Kano Teaching Hospital. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Dr. Asma'u barka da shukuwa wannan fage namu na shirin yau da gobe shirin matasa. To Dr. Asma'u yau mun kira ne domin mu tattauna akan ciwon depression wato ciwon damuwa a Hausance. A matsayin ki na likitan psychiatric shine muke so mu ji ta bakinki a likitanci ya wannan ciwon yake da yanda ake in mutun ya samu wannan ciwon ake ganewa da komai
yeah wato bismillahir rahmanir rahim shi wannan ciwo da turanci din ga depression da Hausa zamu cewa kamar ciwo na kunci ko kuma damuwar kamar yanda muka faɗa a baya idan aka ce mutun yana da wannan kin ga dama dai mutum zai iya samu bacin rai haka nan wani abu ya faru amma shi abin da yasa yake zama ciwo na damuwa shi wannan ko babu abu zai baka maka rai sai kai ta jin ba dadi zuciyarka ba dadi zuciyarka ba dadi akalla kai sati biyu a jira kana ji shine zaka ce sadness kenan persistent ko yaushe safa rana dare haka kake ji kawai dai wani lokacin za ka ce ya fi tsanani da safe zuwa wurin rana haka yamma kuma sai su ce dai sun fara warewa kin ji guda ɗaya annabi da ake samu kuma kacin ba abin da yake musu daɗi a rayuwarsu duk wani abu na nishaɗi ko na walwala da za ka ji ya ɗebe maka kewa su ko ka yi ba za ka burge su ba sannan su akan kansu ba za su iya yi wa kansu da kansu ba ko sun yi ba za su ji wannan daɗin da nishaɗin da kai kake ci da ba ka da wannan ciwon ba abu na uku kuma sai zama ba su da ƙarfi jikinsu ba ƙarfi abin da bai taka kara ya karya ba da ke za ki iya yi kina guje-gujen ki ma kina yi amma su ba za su iya ba sai jikinsu ya rinka nauyi haka ko magana mai depression in yana magana ba za ki ba laikacin ne yake cewa ba sai ka matsa kusa da shi kana na'am eh mai kika ce saboda maganar ma ba zai iya buɗe baki ya yi ta ki ji ta ta yadda za ki ji magana mutum ne magana normal wanda kamar lafiyar shi kalau zai yi ba sannan wasu abubuwa da za su faruwa kuma da wannan mutumin sai kuma a ya rinka abinci ma ba za ka iya ci sosai yadda ya kamata ba shi yasa sai ka ga mutum yana ta ramewa mutum na ta ramewa bacci ba za ka iya bacci ba a misali ka baccin ya ɗauke ka za ka daɗe sannan cikin dare a misali awa biyu ko uku kafin lokacin da ka saba tashi sai ka farka wani lokacin ka farka a firgice gaban ka yana ta faduwa kai ta tunani ina ma kan gari ya waye saboda ba ma ka so gobe nan sai baka san da me za ka zo ba
na ce shi wannan ciwo to me yake kawo shi
yawanci dai gaskiya abubuwan da akai hasashe suna kawowa din sun hada da kamar gado wani lokacin za ka ji an ce ai a wanta akwai wanda yake yi shi yayi irin wannan abin da take yi sannan kankin kanta ita kanta mace a matsayin ta na mace tana da wannan raunin da za ku namiji samun shi wannan depression din saboda kamar alƙalima sun nuna cewa mace biyu za ta samu kafin namiji ɗaya ya samu to da kamar mace ta fi saurin samu dalilai da aka bayar na mace ta fi saurin samu shine a halitta kamar tana da rauni fiye da namiji sannan shi namiji yawancin da aka kula da shi shine idan namiji ba shi da baya jin daɗin zuciyarsa yawanci sai kamar abin da hasashe nuna abin da alƙalima suka nuna shine yawanci sai su yi sai kamar sai su je su shaye-shaye sai ɗauke musu wani kiwar kuma mace in ba ta da to abu irin haka ya same ka ba lallai tana da wanda za ta yi shawara da shi ko wanda za ta faɗa wa ba za ta fi a ba a cikin yau wace abin ya zo ya zama matsala na wani lokacin ita kanta mace akwai lokutan da ta fi samun wannan abubuwan inda a misali wasu suna samun matsala kamar lokacin da za su yi jinin su na wata-wata sai wannan depression din ya rinka zuwa a murkusu sai yana damun su na gamawa kuma ko jinin na sauka duk da za su yi samun matsala bacin rai ko ki amma jinin na zuwa sai kuma ya dena sannan mace na iya samu wannan abin lokacin da ta haihu wanda ake
so postpartum depression
ana haka shi kuma ana hasashen cewa a lokacin abubuwan da jikinta sinadaran da jikinta yake fitarwa an dan sani bambanci wannan haihuwa da tayi shi ma zai iya kawowa sannan kuma duk da haka macen nan dai lokacin da ta gama al'ada kamar zaki ce menopause lokacin jini ya kace mata gaba ɗaya kuma shi 45 zuwa 50 shi ma duk zaka iya samun wannan depression din sannan ciwuka irin su diabetes din na hypertension ko kuma tsananin ciwo kusurfiya wanda dama tunda aka haife shi kusan a cikin ciwo yake yau da gobe to su ma irin waɗannan ciwukan suna iya kawo wa mutum depression sannan tsufa shekaru
To asibitance akwai magungunan da ake bada akwai hanyoyin da ake bi idan an gane mutane suna dauke da wannan ciwo
eh akwai gaskiya yawanci tunda kamar zamu cewa mataki ne kamar akwai wanda bai tsanani ba wanda zaki cewa kamar mild akwai wanda kuma yake tsakatsaki wanda zaki cewa moderate akwai kuma wanda zaki cewa severe kamar yayi tsanani da yawa yawanci to kamar wannan mara din wani lokacin in kika zauna da ita ma kuka yi maganganun su sai kika baka shawarwari sai kiga abin ya tafi amma idan kamar yazo wannan tsakatsakin moderate din nan zuwa ya tsanani sosai sai kin bada magunguna ki bada shawarwari kuma ki bada magunguna kuma gaskiya magungunan suna yi sosai akwai magungunan da aka bawa mutum zai kiga mutum ya sha watanni ko shekara daya wani lokacin ma har shekara biyu kuma yawanci za ki gani da ikon Allah an warke
kin ce akwai matakai daban-daban akwai sibiya akwai mild ya ake gane bambanci ya kuke ganewa
na matakin ya tsananin shi yake
tsananin shi
yawa daga abubuwan da zaki faɗa abubuwan kin taba karasa faɗan ki ba akwai wasu masu dan muhimmanci daga cikin alamomin da zaka gane din ba bacci sosai cikin abinci ya ragu sannan walwala nishadin ki duk babu sosai sannan kuma sai zuciyarki kuma sai ta rinka saka miki abubuwa yawanci kusan abubuwa komai akai sai kin fassara shi sai ki bashi wata fassara daban a misali an yi abu ba wani abu bane ba da za a ce wai yake aka wani cin fuska amma sai ki ga duk wani abu da aka yi sai abin da a turanci muke cewa negative thinking duk wani abu da ke kan ta samu dan matsaloli da mutane ko abu ne kawai kamar a ce general abu kin je kun gaisa da wasu ƴan uwan ki haka sai ko ki rinka tunani a zuciyarki kaga fa kamar suna shishamun ku ne an yi ma ba wani abu ya faru ba kin lani saboda wannan sai kawo miki matsala
kamar tsarguwa kenan
yawa kawo miki wannan tsarguwar sannan a hankali ta fita bi sai kawai mutum ya fara jin kamar rayuwar shi ma ba ta da amfani wanda ake cewa hopelessness sai kaga kamar gobe ba za ta haifar maka da komai ba sai kuma ka rinka jin kamar ba ni da amfani a rayuwa ta kamar shi ne zamu ce worthlessness akwai kuma abin da za ka rinka jin ba wani taimako helplessness to waɗannan abubuwan su ba duk suna zuba da wannan depression din sannan idan matakin nashi ya yi yawa za ka ji har mutum surutai yake yana dariya shi kadai zai yi tashi a neme shi a rasa sai an je an nemo shi ko sai an kawo shi ya ta faɗace fashafashen abubuwa to kin ga yanda za mu gane matakin amma da shi in ka zauna a gaban likita zai gane cewa a wani mataki kake depending on abin da ka zo da shi da wannan miki ganewa.
To depression yana da alaƙa da taɓin hankali kenan?
Gaskiya haka ne. Kuma dai ba za mu so a ce taɓin hankali ba kamar dai za a ce rashin lafiyar ƙwaƙwalwa ne. Mental illness ne, depression mental illness ne haka ne gaskiya.
To Dr. Asma'u bari mu koma bangaren addini da kuma al'adance kaman akan wannan ciwo kin san yawancin arewacin Najeriya dai da mutane da yawa ba su yadda da wannan ciwo ba sai su ce ba depression a addinin musulunci in kai musulmi ne bai kamata ba ka ce akwai depression saboda suna kallon shi kaman wai rashin tawakkali rashin imani ne wani kira saki ma mutane akan wannan su gane cewa cuta ce ba wai rashin imani ne ba
gaskiya depression cuta ce abin da ya sa aka ce mishi cuta kuma ya zama ciwo shine a hankali rashin lafiyar nan sai ta rinka taɓa mu'amalarka a hankali sai ta taɓa kamar a misali karatunka tana tafa-tafa sai ta taba aikinka. Kin gane saboda haka kin da abin da zai kawo mushkila a waɗannan yanayiyyuka na rayuwarka, kin ga ai ya raba ciwo. Kamar yadda mutum zai yi diabetes, sun za a ce yana da ciwon sukari ko za a ce yana da hawan jini, ko za a ce kowane ciwo ya same shi, haka ne shi ma wannan ciwo na damuwa zai iya samun mutum. Amma Allah a cikin rahamarsa kuma sai ya sa idan mutum ya samu ko ya je an ba shi magani ko ba a ko da je an ba shi magani ba, akwai abin da Bature yake cewa remission, natural remission. Idan a misali ba watanni 6 zuwa 9 sai ki ga mutum ya warke kamar da ya ko bai ba, amma kuma a sashi ran da cewa wannan depression din zai iya dawowa. Amma dai kuma yawanci ko an je asibiti ko ba a je asibiti ba sai ki ga ya warke da kanshi, yana da wannan shi depression, yana da wannan. Amma gaskiya ciwo ne, rashin lafiya ne da yake buƙatar a duba ko a je wurin ƙwararru su duba su tabbatar da me yake faruwa da mutum.
To likita, kin san kwana-kwanan nan watan da ya gabata a Disamba nan an samu wani al'amari da ya faru a Zaria, inda wata ɗaliba 'yar jami'ar abin nan Ahmadu Bello University a Zaria da ta kashe kanta, wanda kuma wasiƙan da ta bari da kuma inda ke tare da ita ya nuna cewa kamar tana ta ɗauke da wannan cuta na depression. So saboda wannan, wani irin kira zaki ma iyaye na cewa su sa ido akan 'yan uwansu da 'ya'yansu da su lura da halayen da suke ciki saboda su kare su daga afkawa irin wannan halin?
Haka gaskiya ne, an yi haka duk an jiji labarai. To amma babban abin da nake so masu sauraro su ƙara fahimta shine ba wannan ciwo na damuwa ne kadai yake kawo mutum ya samu irin wannan yanayin ba. Akwai cututtuka da yawa da suke cikin shi kanshi lafiyar kwakwalwa da za su iya kawo hakan. Sannan ita yawa a yanda shekarunta suka zo, dama kamar a irin wannan yanayin mata sun fi saurin wanzar da irin wa'annan abubuwan fiye da maza. Shi ma bincike ne ya nuna cewa mata sun fi ɗaukar wannan matakin ko sun fi ɗaukar wannan hukuncin. Don kuma dai shi wannan binciken da ya nuna cewa wani lokacin za su yi ne da kamar neman attention. Kamar cry for help.
Dan ita ma din kamar ai abin nan a nasihan da ta bari ta rubuta cewa in ta mutu a kama iyayenta saboda mamarta ba ta kulawa da ita, ba a son ta, kamar tana ganin ba mai son ta a duniya.
Ya dai ban san ainihin me yake faruwa da ita ba, amma yau kin ji kin ji magana wannan hopeless din ko a hankali sai mutum ya rinka jin rayuwar kamar ba ta da amfani. Dan wannan negative thinking din sai miki magana cewa sai ka rinka zargin abubuwan da ba su bane. Saboda haka ta yi ni abu da babu tata take maka ko wani abu, amma saboda wannan depression din, in a misali depression din da ta ban tabbatar me ye matsalar ba, amma a misalin depression din ne a wannan rashin kana ganin rayuwa ba ta da amfani, ga kuma wannan tunani da kake da shi game da mahaifi zai iya zama hakan. Amma kamar inda na faɗa miki gaskiya ba shi shi kadai bane yake sawa, amma dai in har depression din ne ya kawo hakan, to abubuwan nan ne guda uku da na faɗa. Ka ji kamar rayuwarka ba ta da amfani, wannan worthlessness, ka ji kamar babu taimako helplessness, ka ji kuma rayuwar gaba ɗaya ma ba ta da amfani a wurinka shine hopelessness. Wannan hopelessness shine kan gaba akan abin da yake janyo mutum ya aiwatar da irin wannan idan har depression din ne ya janyo haka.
To daga ƙarshe, wani kira zaki ma iyayen da za su sa ido kan 'ya'yansu su kula da wannan alamomi saboda su kare 'ya'yansu daga fadawa irin wannan yanayi?
Haka in za mu iya tunawa kalmar da ta fito a wannan shekara ta 2018 da ta wuce, ranar World Mental Health Day. Ranar shi ne yara, matasa da kuma duniya da ta canza. Ko yanayika duniya da suke canzawa, internet din nan ta zo, social media, abubuwan kalle-kalle, wani lokacin kamar ana ganin abubuwa da suke faruwa da ake gani mutane social media din nan za ta dauka, za ka bude duk inda ka bude, Facebook ne, WhatsApp ne, saboda haka kamar ana ganin waɗannan abubuwan su ma suna ƙara hassasa samuwar irin su wannan kitaitin wannan kaga wannan yayi to mutum yake tunanin ashe akwai wata mafitar kinga wannan yanayi yakan kenan sannan rayuwa ta canza makaranta mutane yara suna ta samun stress na makaranta da rayuwa stress irin abubuwa da saboda haka shawara dai babbar shawara dai da zamu bayar shine shi fa matashi yanda yake tasowa shi ba rayuwa shi ce take canzawa shi ba yaro ba shi ba babba ba a yanda aka faɗa ma a psychology an ce wai kamar wani rayuwa wani stage ne na confusion saboda haka kin gane mene yawa kai ba yaro ba kai kuma ka zama babba ba saboda haka wani rayuwa ne wani transition ne wani mataki ne na rayuwa da kake zuwa da yake zuwa da challenges da yake zuwa da abubuwa da yawa saboda haka ya kamata shi wannan matashi a kalle shi a kalle yanayin shi idan yana cikin wata damuwa a matsayi na mahaifiya ko mahaifi ai zan gane abokanan shi ya yake harka da su mu'amalar shi ya yake yanda idan har akwai wata damuwa a tattare da shi za a yi maza-maza a gane ba kawai a rinka tunanin ai ku dale shi ai wata kilika za ba ne ya kamata iyaye su janyo ƴaƴansu a jiki su rinka bibiyar su suna ganin menene matsalarka me yake maka wahala a rayuwa ko da shawara ce ai shi shawara da zaka ba shi bai santa ba amma yawanci kai ga ka ba shi shawara sai a samu mafita wani abin da yake tunani ba za a samu mafita ba zaunar da shi din ka mishi magana ta minti biyar sai ga shi ma akwai mafita saboda haka iyaye janyo ƴaƴansu a jiki su fahimtar da su rayuwa kuma suna da matsala su nuna musu cewa duk sanda suka samu matsala su zo su faɗa musu sun za kuma su iya ƙoƙarin su ga cewa wani matsalar ta an sami yadda za a yi da ita.
To madalla a gaishe da Dr. Asma'u Abbagarku. To Amina mun ji ta bakin likita akan yanda wannan ciwon yake kuma ina fatan mutane za su fahimci yanda wannan ciwon yake da alamomin shi domin ba karamin ciwo bane ba in kin tuna
kuma mutane da yawa suna
yana ma sa mutane ma su kashe kansu ga kisa in kin tuna kaman wani abin da ya faru kwanan nan akwai wata ɗaliba a Ahmadu Bello University yawa wanda aka samu ta tashi ta kashe kanta to a wasiƙar da ta bari akwai alamomin da ta rubuta to ya nuna cewa kaman tana da wannan depression din saboda
yana da alaka da shaye-shayen da kike gani ake yi a arewa yana da alaka da abubuwa da yawa amma dai bari mu ji
dan haka ne yawa bari mu ji ta bakin malamin addinin Islam kamar yanda mutane suke cewa musulmi bai kamata yana da wannan cutar ba bai kamata ka samu kanka da bari mu ji abin da musulmi ya tanada bari Malam Jafar mai hula gare ka
assalamu alaikum doctor
Wa alaikum
salam. Yawa malam barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe shirin matasa. To yau doctor muna magana ne akan kiwon lafiya amma muna magana ne akan kiwon lafiya shine muka ce baro mu tuntube ka domin mu ji yadda addinin musulunci ya tanada. Muna magana ne akan ciwon damuwa wanda a turanci ake kira da depression. To ka san yawanci mutane sun dauka ciwon suna alakanta shi da addinin Islam sai kaga in mutun na da ciwon sai a dinga cewa ai in kai musulmi ne bai kamata a ce kana da damuwa ba in kana damuwa kaman kana nuna rashin imani ne da rashin tawakkali da Allah ya kamata ko me ya faru da kai bai kamata ka damu ba ko ka daga hankalinka to shine kuma in aka koma asibitance a likitance shi ciwo ne da yake ciwon damuwa ne zakai ta yi sai kuma ya shafi kokwalwarka to shine muke so mu ji addinin musulunci hakan ya nuna ko kuma dai mutane ne suke amfani da addinin musulunci akan wannan ciwon dan ba su yadda da shi ba
to sai alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min wa ala amma ba'du ciwon depression da lafiya ce take cikin al-Ka'aba abu ne wanda yake tabbatacce a musulunci akwai littafi da Dr. Abdullahi Khadir wani babban likita kuma babban malamin musulunci yana aiki a wata jami'a a wata asibiti ta Saudi Arabia wani babban littafi suna nai al-hujj wal isti'ab fi daw'i kitabi wa sunna ya kan damuwa da depression a cikin littafin Allah da sunna alaihi wasallam a cikin musulunci ce game da wannan depression ko ka'aba shi ne karamin damuwa wanda ya wuce damuwa yadda aka saba yi musulunci yayin magana kuwa sun zabi da damuwa irin wannan da ke zuwa wanda da suke da koyon da cikin ƙoƙarin cikin suke tauba Allah ya zaɓa ya bada labarin lokacin da Allah ke kuma yi jiya da Abubakar yake ce mai za ta hazan inna Allah ma'ana Allah yana faɗi Allah yana faɗi kuma a wadda daban daban cikin ƙoƙarin cewa wanda suke imani ya kawo na rayuwa Allah ya haɗa jira wato damuwa ita wanda da suke da koyon da akwai wani da aka ambaci da cikin ƙoƙarin akwai da gudu da aka ambaci da cikin sunna and the person shi ma kamar da shi duka ya tabbatar a cikin lissafin da muka faɗi shi ma akwai shi kuma musulunci ya tabbatar da shi wasu mutane sun shiga damuwa da yawa abinda musulunci yake cewa shi ne yana ƙoƙarin ya za a yi a samu magance wannan damuwan shi ne wannan lissafin ya magana hanyoyi daban-daban akwai hanyoyi na ba da shawara ta fana wanda za a ce mutum ya yi sannan akwai hanyoyi na magani na zamani wanda ake zuwa asibiti a yi ya ka da aka cika cewa shirin kafin mu shiga bayanin da muhimmi ne ake bi a magance wannan depression din yanne da sai ya tabbata a musulunci har da littafi a irin su malamin musulunci sun yi ta kan depression
to mallan kaman yanda muka ji akwai depression a hanya a cikin addinin musulunci ya nuna to wani hanyoyi ne musulunci ya tanada da za a bi domin samun maganin wannan ciwo na depression
akwai hanyoyi daban-daban da musulunci ya ce abu na farko akwai tsananin imani da Allah mutum ya mai da lamura ne da Allah ya yarda da Allah yake kaddara ta alheri da kishiyoyi dama cewa kuma imani akwai yarda da kaddara ta alheri da kishiyoyi duk wanda ya yarda haka don haka in wani abu ne ya kuce ma dama da kashe yana shigowa ne ga mutumin da yake so ya samu wani abu yake ganin ya kasa a rayuwa gaba ɗaya ya kasa kama abin da yake so ya samu ko wani abu ya kuce ma wanda yake ganin ba zai koma iya samun shi ba maganin depression na farko shi ne mutum ya yarda da kaddara ta alheri da kishiyoyi cewa Allah ya kaddaro wannan abin zai samu Allah ya kaddaro zai samu wannan abin ba da ai a kuce ciki akwai yarda da cewa Allah shi ke kuma al-alimu al-hakimu wato mai kananin ilimi ne da yake kuma duk da sun da ya auki akwai ilimin Allah akwai hikimar Allah ciki yanke ni dan adam an babu ilimi dan kadan ne babu da ilimi da yawa don haka sai mu ga kamar shayyi ya auki kuma alhali abin da ya auki alkhairi ne akwai tunanin cewa abin da yake na doka a cikin istimala idan wani abu ya same ka na musiba na sharri sai tunanin zai kulli ya samu kai sai da shi ya same ka sai Allah ya tsanta nan mutum ya shago ne ya rani da ne tsarin shago sai ya shago ne ya kama da ita ya kuma ya ga duk sai da shi shi rayuwa yana ciki sai kuma ku ji yin yuwa da yaran ma su kone sai Allah ya tsaka shago ya kone da yaran sai suka fadi yaran ba su kone ba sai ya ji dadi wata musiba sai tana da wani gida guda biyu sai wani abu guda biyu ɗaya ya halaka sai kai ce yayin cewa inda duka suka halaka sai na fishi da cikin matsala abu na duka akwai zuwa asibiti idan abu da yi tsanani mutum ya farko yana buƙatar mutane za su tsaye da shi a asibiti ko kuma wasu malaman musulunci su ba shi shawara yake akwai wani cin da muka yi na rayuwa mai daɗi wanda shi ma lissafin wani kawuta a kan kada ka samu damuwa a kan depression aka yi lissafin yana nan ana sai sai shine duk tsere lissafi ma a kasashen larabawa ana ce mai laka hajjan an fasara da turanci ana ta dalbi sad na kan sai da wani lissafa a ita ta ɗari da takwas kuma suna nan a YouTube kuma mutane na ta saurari suna ganin cewa waɗanda ka shiga damuwa mutane na bugan waya sun shiga damuwa in cika koma YouTube ka saurari rayuwa mai daɗi sai mutum ya zubi lissafa ta wawa kuma ya biya ya ne alhamdulillah ya tafi haka akwai irin wannan counseling suna buƙatar ka samu wani wanda yake ko likita ne ko malami addini ne wanda ya san yanayin ka kila da wayewa ta zamani ka nemi shawara kai sannan akwai abu na gaba zuwa asibitin ita kanta domin a na wasu abubuwa ne ko a baka wasu magunguna haka dai ita kai sun taɓa cewa depression rashin lafiya ce akwai ta mutunci ya tabbatar da ita kuma akwai magungunan ta guda biyu na farko kansilin neman shawara ga wanda ya dace ka nemi shawara ko likita ko wani masani ko malamin addini ko wani masanin rayuwa da shi kuma akwai magunguna da ake biya a asibiti ba ka duk wanda yana cikin wannan ya kamata a garzaya da shi wajen masana da ne a kan magani
to malam mun gode kwarai Allah ya saka da alheri
to madalla a gaishe da malam Jabir mai hula to jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown sai engineer mu na yau Mr. Skip sai abokiyar aiki na daga taya da gabatar da wannan shirin
a yau zan ba ki fada suna na
ake ni da kanki
Amina Bahari Auna
Amina Bahari Auna ni Daula Salim daga nan sashen Hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu